Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna nan cikin koshin lafiya. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC da shirin da rashin tayi. To yau ma Malam Ishaku Aliyu ne bakon namu. Zai bayyana mana sabon shirin nan na gwamnatin tarayya dangane da kafa wani zaure na bai dai da zai kula da harkokin saka jari da haɓaka tattalin arziki. Za mu ji abin da wannan zauren ya kunsa, adadin jarin da za a sa da tsare-tsarensa. Ga yadda shirin tamu ta kasance.
Ci gaban tattalin arziki haɓakarsa ya ta'allaka ne akan tsare-tsaren da ake da shi, abin da ake kira structure.
In haka ne.
In ka duba ƙasar, ba ta da structure, an ce kuma za a yi wannan zaure na bai ɗai. Akwai structure a ƙasar da aka za a yi da za a tanada domin wannan abin ya yi nasara.
Eto a shi ne dole maganar structure ɗin muke yi yanzu tun da a cikin structure da aka bayar wanda shi ne backbone, shi ne ƙashin bayan duk ci gaban da za a samu, wato dole ne a samar da wannan, samar da zauren ba laifi ba ne, tun da shi zauren zai zo ne ya yi nazari nawa ne target. Kamar misali yanzu gwamnatin tarayya ta ce tana buƙatar a wannan zaure a kashin farko ana buƙatar kamar dala biliyan, dala ta Amurka dala biliyan 25 a zuba jari a cikin ƙasar. Dala biliyan 25 ya fi ƙarfin kasafin kuɗin ƙasar na shekara 3-4.
To kuma
idan aka kawo wannan
kuma za a yi project wajen 240.
Yau za a yi project da kusan 240. To waɗannan kuɗaɗe da aka zuba su, su ne za su ai da an kawo kuɗi fa ƙare magana. Ina ce ina iya tunawa akwai wata masanaccen arziki da ake cewa Professor John Robinson daga nan America, wanda ta ce kuɗi an tambaye ta menene kuɗi, ta ce kai kuɗi fa shi ne abin da duk kuɗi zai yi shi ne kuɗi. To in ko haka ne, in an kawo dala biliyan 25 za a sa a sama da wurin zuba jari sama da 240 a cikin ƙasar. To a dame ta ne za a zuba, kuma waɗannan suna da wani irin multiplier ne. Don kuma multiplier da suke da su wanda zai shafi tattalin arzikin ƙasa kuma ya zai zama sustain. Kuma ya zama sustain ta ina da ina ne zai samu agaji wanda zai zama ya shafi komai abin da ake cewa da technological value chain, wanda zai shafi in ya shafi ma'aikatar kuɗi ya koma ya shafi ma'aikatar iron and steel, in ya shafi iron and steel ya dawo ma'aikatar gona, in ya shafi gona ya dawo ma'aikatar manufacturing su zama fulawa su zama kaza. To su waye suke da irin wannan? To kaga a wannan saurin a halin da ake ciki yanzu shi ne dole ne masanan da aka zuba a wannan wuri su zauna su ba da update, kuma kar a ba da update na yaudara menene, a rinka ba da kiyasin abin da ba haka yake ba. Sannan kuma masu zuba jarin a kula da su daga ina suka zo, suna da wannan tarihin zuba jarin, kar mutane su zo wannan laboratory din su ɗauki abubuwan da wasu za su zo daga baya ainihin wanda ya kamata su zuba jari a wurin ba a bar su ba, an bar wasu su kuma su zo ya zama kamar irin yanda aka sayar da Ajaputas ke shekaru huɗu da sun ce aka tsari a kotu. To kar ya zama an koma ana ci shari'o'i a wannan wuri, dole ne waɗannan abubuwan da aka ware ya zamana expert ɗin da aka sa sun yi tunani kuma sun yi hangen nesa mai girma, sannan sun fitar da abubuwan da za a yi.
To Malam Aliyu, bari Malam Ishaku, bari mai da kai baya duk a kan wannan magana ɗaya. Akwai za a saka dala biliyan 25 wannan zunzurutun kuɗi. To amma yadda ka san ƙasar, ai an sha saka kuɗi a wasu abubuwa sai a wayi gari ba ya komi ba, kuɗin kuma sun salwanta. yaya za a tabbatar da wannan jarin da gwamnati za ta jafa domin mutane su samu ka kawo naka ga kuma wani gefe na gwamnati in kana neman kari ka ci gaba kuma a kiyaye a lura da kai kai abin da ya kamata kai domin ka amfana kasar ta amfana menene za a yi a tabbatar cewa ba a karkata komai ba kamar yadda aka saba karkata abubuwa a Najeriya
a to akwai abubuwa manya-manya guda biyu na farko dole ne kowa zai shigo ya zo da bankinsa bankin kuma kuma da zai shigo da shi ya zama na banki ne da bankin babban kasa ya tabbatar da girman bankin da kuma ya cikakke wato garanti na kudaden da za a samar a wannan wuri na ɗaya kenan sannan duk wanda zai zuba jari yanzu kamar misali za ka zuba jari a harkar da su shafi harkar noma to ya zama na cewa direct ta an wuce gonan an kuma samu an fitar da abubuwan da za a yi a gonakin domin idan ta aure tattalin arzikin da ake ta kokari a kwaikwaya tattalin arziki ne da ba dare ba rana aiki ake yi su kuma waɗannan kudade da za a bada su ba irin kudade ne na gwamnati ba wanda kawai za a ce an ware kaza an yi kasafin kuɗi kaza saboda haka ana jira sai wani da wani sun sa hannu wannan kudade ba haka suke ba kudade ne waɗanda na zo gamiya na nafsa kuma abin da nake so da shi kuma ga bankuna na kuma ga abin da nake so mu yi sannan ku shiga yarjejeniya amma abin buɗawan shi ne dole ne a buɗe wannan laboratory wato surface laboratory ya shafi gwamnatin tarayya da ma'aikacinta ya shafi gwamnatocin jihohi da wakilansu sannan ya shafi kamfanonin direct don kar a zo a tsaya ana ka ce za ka yi kamfanin shinkafa a kasar Kebbi amma kuma kana nan Abuja amma akwai wanda ba su so a yi wannan kamfani a kasar Kebbi suna so a yi kamfanin ne a wata kasa ta daban saboda bukatu na siyasa ko kuma bankuna su zo su ce su bara su kai kudinsu yankin da ake fada ba ko yankin da ake kaza da kaza to gwamnati ce ta yi amfani da wato abin da ake cewa efficiency dole ce ta fitar da kuzarinta sosai ta inda za a zuba waɗannan kuɗaɗe domin kuɗaɗen da za a zuba kuɗaɗe ne waɗanda ake tunanin in an zuba dala biliyan 25 to kuma riban ne su ɗan kasuwa za su samu na dala biliyan 25 ita kuma tattalin arziki riban mai ta samu a cikin waɗannan sannan su kuma mutanen ƙasa riban mai suka samu a ciki wanda a ƙarshe shi ne zai koma ya zama GDP na ƙasa wanda za a fitar mana da alƙaluman da GDP ya samu daga wannan zuba jari wanda shi zai ba da sustainability ɗinsa ko kuma abin da ya saba ma haka.
To wannan katafaren zauren da jarin dala biliyan 25 da za a saka ciki ya yi ma kiwo tanadi ko gwamnati ba ta ɗauki kiwo da wani muhimmanci ba ne?
Abin da ya sa gwamnati ba ta ɗauki kiwo da muhimmanci ba wato kullum da musan priorities ɗin ne wani. Menene priorities? Gwamnati abin da suke nema su tsaya da gindinta shi ne haraji. Dukkan Fulani nan ba ga an sa musu jangali ne a yi. Ana suna biyan haraji. Shi ya sa ake kiyaye musu haƙƙoƙinsu. To a yanzu ɗin ba yanzu kamar misali duk inda shanu suke sai a ce to an yadda a yi noma an yadda kuma a yi kiwo amma wanda ya yi noma ya gama noman shi zai biya gwamnati haraji a buhu kaza zai bada kaza a buhu kaza zai bada kaza to kuma gwamnati sai ta kawo security a gadin abincin shi shi ma mai shanu wanda yake kiwon shanu miliyan 3 yana da shanu miliyan 3 to ko naira 500 ne aka karba a shekara a dussa naira 500 miliyan nawa ne jihar za ta samu ko kuma gwamnati za ta samu a inda ake wannan noma to dole ne a kawo haraji in duk abin da za ka fara wanda kake neman ya tsaya da gindinsa sai ka kawo masa haraji komai ƙanƙantarsa amma ka ka kawo shi da yawa saboda da shi ne za ka ba da security za ka ba da shari'a za kuma ka ba da wato abin da ake ce ma ka ba da gudunmuwar kafeccenka wanda za ka bayar matattalin arzikin ƙasa to ƙasashe waɗanda suka ɗauki shanu al'ada kamar Afirka mun ɗauki shanu al'ada ne kawai sannan kuma sai wani da wani ne za su zama suna da shanu to shi ya tashi a al'ada ya koma a matsayin neman kuɗi ai noma al'adan kowa ne amma kowa ya zaɓi noman da zai iya ne wanda yake noman shinkafa yana noman shinkafa wanda yake noman masara yana noman masara wanda yake noman kasafa wato rogo yana noman rogo to wannan noman kamar yadda ake noman akuya noman rago, noman kifi, noman kaza. To dukkan gwamnati neman su tsaya da gindin su sai ta samu musu da muhalli inda za su nemi kuɗi in sun gaza. Ko kana noman, domin galibin mutanen da ke shanu za ka yi fito ba a taɓa ware musu wani kuɗi, misali aka ce gashi idan kuna so ku ƙaku sai magunguna ko ku yi kaza ga veterinary medicine, ga veterinary clinic da gwamnati ta muku. Saboda wannan clinic ɗin shi kansa zai tsaye da su kusa da waɗannan wurare. Ko su ka ga suna samu, to sai aka bar masu kiwo tsakanin su kawai sai dai su je su nemo baturen shanu ko ya iya ko bai iya ba. Shi kuma suna can suna yi yana tura magungunan da zai jawo mutane su ci namun ma ba su sani ba. To kaga duka irin waɗannan abubuwa ne waɗanda hukuma ya kamata a samu mutanen da suka samu animal science suka san menene dabba ita kanta, kuma ya kamata ta zauna da su, ya kamata a zauna ba a yi ta zama tsakanin me yake Allah da kuma wane da wane ne. Waɗannan su kaɗai ba za su haifar da mafitan arzikin kamar ido ba, tunda sun riga kamar ko je manoma shanu ta riga taimako wale ke misali in ka ɗauki hukumar masu kiwo. Masu kiwo wanda suka fara wahala da su shi ne Hausawa tun lokacin wanda ya kai Bukulo, waɗanda za su zo da adda su share wanda suka ga dama a ƙasar Hausa tunti. To amma abinda ke gwamnati ke ce ko uwu, amma a zamanin da aka zauna lafiya dukkan filanin Najeriya gangane a yi harajin shanu, saboda haka kuma ana kiyaye musu haƙƙinsu, saboda haka dole sai an kula da irin waɗannan abubuwa.
To, Ubangiji Allah ya taimako. Mallam Ishaku, na gode.
Allah
na gode.
To, Allah na gode, Mallam
Ishaku. Na ma'a ga gode kwarai, madalla.
To, Allah ce muka san ki
da. Jama'a, anan ne Salu Garba zan yi muku sallama. Sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai muku sake jinmu da wani sabon shirin. A madadin bakon namu Mallam Ishaku Aliyu da Solomon Abu da Tubahiru Radio da ne waɗanda suka taimaka da sauti. Ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya.
Kuɗi a kashe duka hanya mai kyau. 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 Amma ba bi sa ja san ki ba. Kana ba bi sa ba kan ki ba. Kuɗi a kashe duka hanya mai kyau.